ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الإمام المؤلف رحمه الله: والحق في نفس الأمر نسبة الأفعال إلى الفاعلين قياما ومباشرة وصدورا منهم، وذلك محل الأمر والنهي والثواب والإيقاف. أنا باي مالا يايتا بياني لتوكا شيء أكان ودن دسكي كوري ما أنا دنغن تأيكي نبي أي أغفاي تشوى ين حكا كسكوري نيكو نبي نمال يشي آآ hakikanin gaskiya a wannan al'amarin shine cewa danganta ayyuka zuwa ga wanda suka yi aikin, su suka tsaya suka yi aikin kuma suka fuskance shi kai tsaye, kuma daga gare shi ya bujiro ya ce wannan shine wato matsugunin umarnin Allah da hannun Allah, kuma a kan shi ne Allah yake sakamako kuma yake azaba ga wanda suka saba masa. Wannan kuma shine abin da yake daidai. Yace wal qalb fi dhalika, mutum yayi tuka a haka din. Yace mustanzimun li ibtali shar'i wal jazai, wannan yana ya kunshi cewa zaka kore shari'a ne da sakamako. Fa inna shar'a, domin shi shari'a wato da Allah ya shar'anta, innama amara bi af'alina wa naha anha, cewa Allah yayi umarni ne da abinda zamu aikata kuma yayi hani akan abinda zamu bari. Wannan Allah ne ya umarni da haka kuma ya hani. Yace wal jazaa'u innama tarattaba 'alaiha, kuma sakamako yana bibiyan aiki ne da barin aiki. Wanda ya aiki ya samu kyakkyawan sakamako, wanda ya bar aiki kuma ya samu sakamako daidai da abin da ya bari. Duk wanda ya aikata kyakkyawan aiki yana da sakamako. Man 'amila salihan fali nafsi wa man asaa'a fa 'alaiha, wannan shine abin da shari'a ta kai gini akai. Yace fa shuhudu af'alina kadhalika min tamamil imani bi shar'i wal jaza, dan haka idan nayi aiki kuma naga cewa ni nayi aiki, dan na danganta wannan aikin gare ni cewa na aikata kaza na biyayya ga Allah ko daga gare ni ya bujiro, wannan yana cikin cikan imani da shari'a da kuma cewa akwai sakamako. Yasa idan mutum yayi aiki din yake neman sakamako a wajen Allah, to me ya san cewa ya aikata abinda Allah ya ce wanda ya aikata zai samu kaza. Yasa Allah ya ce wa quli imalu, kuma Allah ya ce ka gaya musu cewa ku yi aiki. Fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, Allah zai ga aikin ku da annabin sa kuma da mu'minai za su shaida. Ana mu'minai za su zama to masu shaida akan haka. Wa nisbatuha ila rabbi ta'ala, amma idan mutum ya danganta wannan ayyukan da yayi ga Allah akan cewa Allah ya hukunta yayi wannan aiki din, idan ba da ikon Allah ba ba zai yi ba. Yace wa khalqan lil asbab lil asbab allati minha iradatana wa qudratana wa qudratana, kuma cewa Allah shi ya samar da dalilai wanda za su kai ga samun wannan aikin, kuma Allah bai hore dalilan ba, bai samar da su ba bayan da aikin zai yi. To Allah shi ya samar da dalilan da za su kai ga samun wannan aikin da nufin mu da ikon mu. Falam yujbirna alaiha, dan haka Allah bai tirta samu akai ba, ana Allah bai tirta sabawa akan aiki, amma dai Allah yana samar masa da dalilai na yin aiki, amma dai Allah bai matsabawa ya kila saja akan wani aiki. Walam yukrimuna bal khalaqaha bima a'tana min al-qudrati wal irada, Allah ya halicci wannan dalilai ne daidai da abin da ya bamu na iko da kuma nufi. Allataini huma min asbabil fi'l, domin su suna cikin hanyoyin yin aiki. Idan mutum yana da nufi kuma yana da iko, ma'ana zai iya yin aiki. Wanda bai da nufi bai da ikon yin aiki, ba yanda zai samu aiki daga gare shi. Yace fa hadha al-mash'adu yuhaqqiqu ubudiyyata iyyaka nasta'in, haka in mutum yayi la'akari da wannan to sai zai tabbatar da cewa fadin iyyaka nasta'in ya kunshi wannan gaba. Shine wal mash'ad al awwal yuhaqqiqu ubudiyyati iyyaka na'budu, mataki na farko kuma yana tabbatar da bauta da Allah. Wa huma yuhaqqiqani mash'adai, su biyun nan ma'ana da iko da nufi su suke tabbatar da cewa fa man sha attakhadha ila rabbihi sabila wa ma tasha'una illa an yasha Allah liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Kaga duk wanda ya san cewa Allah ya hore masa, ya wadata masa dalilai na yin aiki, kuma ya tashi ya bi wannan dalilan ya yi aiki, to wannan bai cin karo da cewa wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Eh, abinda Allah ya so shi ya hore ma na hanya, kai kuma ka tashi ka bi, to wannan babu wani cin karo a shi. Wanda zai ce a ai ba yanda zai yi haka, mana duk abinda ka so ka yi sai dai abinda Allah ya so, da haka kana kwance sai yanda Allah ya so ka yi, baka yi kokarin tashi ba sai ya za ka tashi, baka yi kokarin nema ba sai ya za ka samu. Wanda bai yi shuka ba ba yanda zai yi girbi, ai ba wanda zai yi girbi. Mutum ne aka zo aka raba filayen gona, ana ba da tallafi na noma, shikenan shi sai ya zauna, ko ya je karɓo tallafin sai ya zauna ya cinye abinsa. Kuma aka zo lokacin da ake auna kayan da za a biya na wannan abin da aka shuka, sai ya zo filin shi ya tsaya ya ce ai wa ma tasha'una illa an yasha Allah, yana jiran abin ya fito. Kaga bai bi hanyoyin da zai samu wannan abin ba. To haka in mutum ya bi hanya ya yi aiki, to shi kenan, kuma Allah shi ne zai tabbatar da wannan abin ko ya kori. Ya ce wa ma ja'a bihi al-ilmu la yunasibu ma ja'at bihi al-ma'rifa, da haka abinda ilimi ya zo da shi baya cin karo da abinda sani yake korewa. Ma'ana abinda yake nufi da ilimi ƙa'idoji waɗanda suke na ayoyi ko hadisi, ma'rifa kuma sani da ma'ana fahimtar wannan abin. Yace bali ma'rifatu ruhul ilmi wa lubuhu wa kamalu, in kace ma'rifa hakikanin fahimtan abu shine asalin tsantsar ilimi din, domin duk yanda ka kai da ilimin ka in babu fahimta ba ganewa ya zama ba ilimi ba. Da haka sanin abu hakikanin sani da fahimtar sa shine amfanin ilimi din. Wa hakikatuha al-ilmu alladhi athmara li sahibihi maqsuda, yace hakikanin shi kuma shine duk ilimin da zai gadar ma da ma'aboci ilimi din manufarsa da fahimta na abin da yake nema, wannan shine ilimi. Ana duk ilimin da ba zai kai ka ga cimma manufarka ba, to wannan ya zama ba ilimi ba. Kuma babban manufa ta neman ilimi shine neman yarda Allah, shine babban manufa na neman ilimi, da kuma sanin shari'ar Allah, da kuma me Allah yake nufi da umarninsa da hannunsa. Wa lisanul abrari la yukhalifu lisanal muqarrabin, dan haka da muqarrabin din da al abrar dukkan su dai suke, inna ma yukhalifu lisanul fujjar, masu saban Allah sune suka saba ma wannan. Maka ce akwai al muqarrabun, akwai kuma al abrar, dukkan su na farko zaka ce masu biyayya ne, sai dai waɗannan darajar su ta tsara ta waɗannan, ga waɗannan suna cikin aji ɗaya, amma dai kaman aji ne na ɗalibai masu kokari a ajin suna da yawa, amma akwai mafi kokari. Kaga da masu kokari da mafi kokari za ka yi categorizing din su bangare daya, wanda ba su da kokari ba suna cikin su, su kwana kwata a gefe suke. Dan haka al-fujjar ba a hada su da waɗannan, da haka kenan da al-abrar din da al-muqarrabin ma da yana nufin kusan hanya ɗaya suke, sai dai kawai waɗannan sun fi waɗannan da wani daraja da Allah ya so ya ba su, ko kuma saboda yawan biyayyarsu ga Allah, ko yawan ko kyautata aikin su, niyyar ko tsarkake ta ko inganta aiki, da nan ne za su tsara wasu. Kuma waɗannan Allah ya ambace su a cikin wata aya ma, Allah ya ce summa awrasna alkitaba alladhina safaina min ibadina, sannan muka gadar da littafi daga cikin waɗanda muka zaɓa a bayinmu. Allah ya ce istafaina, mun zaɓe su, kenan dukkan su zaɓaɓɓun Allah ne. Da ya ce faminhum zalimun li nafsihi, cikin wanda ya zaɓa ɗin ba, akwai waɗanda suke zalunta kansu. Wa minhum muqtasidun, akwai waɗanda suke daidai daidai, ma'ana sun ɗan daidaita. Wa minhum sabiqun bil khairati, akwai kuma wanda suke tsere a cikin kyawawan ayyuka, amma dukkan su kaga ba na banza ba ne, dukkan su ba na banza ba ne, waɗancan dai sun yi nisa ne a daraja, wannan kuma suna bin su, waɗannan kuma suna ƙasa da su. Shi yasa Allah yake cewa jannatu adnin yadkhulunaha, dukkan su uku za su shiga aljanna, sai dai kawai matsayin su a aljanna ya zama ya sha bamban. Ko aga ai ana kyautata tsammani da kuma sa rai da cewa duk mumini zai shiga aljanna, amma dukkan su matsayin su dai ne aljanna. Yanzu kamar matsayin da a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ciki a aljanna ko sahabban sa kamar irin su Abubakar da Umar, shine matsayin da mutanen karshe ne yanzu za su shi samu aljanna. Kaga ba dai bane ai da bambanci, amma dukkan su suna ina suna ci. Saboda haka bangare iri dai ne, zaka ba inda za a ce ai abrar daban al-muqarrabun daban, dukkan su dai ne, sai dai kawai suna shan bambanci ne wajen aiki, in gane ko, da wajen gaskiya a cikin zuciyarsu. Shi wanda yake muqarrib ne ko muqarrab ila Allah, gaskiyarsa da yaqininsa da Allah da imaninsa da Allah yafi na wanda yake min al-abrar, yafi nasa. Haka yaqininsa da imaninsa da Allah ba za ka hada da na wani ba. Haka kuma mutane suke mataki-mataki, ko Allah ya kasa imani daraja-daraja. Akwai wanda suke kololo wanda rajin imani, akwai wanda suke ƙasa, akwai wanda suke tsakiya. To haka imani yake. Yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasa imanin cewa ya tafi kashi 70 da wani abu. Kololo wanda rajin imani shine fadin la ilaha illallah. Mafi karancin darajar imani ya faɗi la ilaha illallah din ne, in ka ce baya kuma ya imani shine in ya ga da ta a hanya ya sunku yayi cikin kasa tutar da mutane, wannan ma daraja ne a imani. Kaga akwai wanda imani shi sai ga yayi hakan kaman kankanci, to kaga wannan duna shine kurewan rauni a imani. Akwai wanda kuma zaka ga yana ganin abu zai sunku yayi cikin shi, wannan mataki ne na imani. Wani kuma yana da kunya, wani kuma yana da kaza, wannan mataki-mataki ne na imani. To malai yace duk abin da ilimi ya zo ba a cin karo da abin da sani ya tabbatar da shi. Don haka sani shi wannan shi ne asalin ilimi, kuma su muqarrabun ba sa cin karo da al-abrar, ma'ana ba wai daban-daban suke ba, ma'ana hanya ɗaya suke, sai dai waɗannan sun tsara waɗannan. Waɗannan sun tsara waɗannan. Wanda suke saba musu sune al-sujja, yace na'am lisanul muqarrabina a'la minhu wa arfa. Kaga yace su muqarrabun lallai babu makawa, ko aiki za su yi ko zance za su yi ya sha bamban da waɗanda ba su kai su ba. Yasa kamar misali da ake bayarwa na Abubakar radiyallahu anhu, ko ya ba da dukiyar shi gaba ɗaya domin Allah, ba kowa bane zai iya, amma bai nuna cewa waɗannan kuma mutanen ba na kirki ba. Ya ba da ita gaba ɗaya domin Allah, baya tsoro na cewa ko zai rasa ko kuma a'a zai zo yana nadama na, saboda shi ya kai wani mataki ne da yana ganin yin hakan shi ne shiga. Wani kuma zai iya rabawa, ya raba biyu, ya ajiye rabi, yana amfani da shi ya ba da rabi. Wani zai kasa gida uku, wani zai kasa gida huɗu. Kamar yanzu ne idan aka zo ana neman taimako ko na ginin masallaci ko na gidan marayu, wani zai ba da kila bandir ɗin kwano guda ɗaya. Ko wani kuma zai iya bada bandir ɗin kwana, amma sai ya ciro misali katako guda biyu ya bayar. Za a ce aikin shi bai yi ba? A'a, aikin shi ya yi, wancan ma aikin shi ya yi, sai dai wancan ɗin wanda ya bada abin da ya fi na wannan, wanda kusan ƙila matsayinsu ɗaya ne, shi wannan ƙila kusancin shi da Allah da fahimtar yadda sakamako yake a wajen Allah ya ƙara na wannan, yasa zai iya bada abin da wani zai bayar. Kuma bai ji ya jijjiga ba, ko da zai jijjiga ɗin baya damuwa da abin da zai bayar. Wannan kuma wani mataki ne na imani. Ya sa malai ya ce waɗanda suke muqarrabin sun fi ɗaukakan daraja, ala muqtada a amalihim wa ahwalihim, yanayin ayyukansu da halayensu, yanayin irin aikinsu da irin halinsu ya sha bamban. Ya sa misali an fita jihadi, wani daga cikin sahabbai yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya mutu shela a cikin yaƙi, yace ma bainakum wa baina an tadkhulu aljanna illa an yaqtulakum haula, yace ba abin da zai shiga tsakaninku da aljanna sai dai waɗannan ba su kashe ku ba, amma matukar sun kashe ku za ku shiga aljanna. Sai wani daga cikin sahabbai yace akwai dabinai a hannunsa, yana jiran zai ci, yace yana ganin ya tsaya ya ci wannan dabinan ba su ta kwara biyu ko uku ba, yace wani lokaci ne mai tsayi da zai shiga da zai bata bai shiga aljanna ba, sai yayi watsi da shi ya tafi har ya yi shahada. Wani kuma sun tsaya jira, yace amu ba za mu je ba. Kaga shi matakinsa da yanayinsa da abin da yake bayyanta kila ya fi na sauran ko amma dukkan su mu'minai ne kuma dukkan su bayan Allah ne na kwarai amma wani ya fi wani yana gaggawa cikin aikin alkhairi Allah ya ce ulaika yusari'una fil khairat wannan masu gaggawa ne cikin aikin alkhairi da an ce abu a cikin aikin alkhairi zaka same su a gaba gaba wani kuma sai ya ga wani ya bayar shi ma sai ya kawo nashi mana in ba wani yayi ba ba zai karfafa shi ba to kaga wannan mataki ne kuma wanda suke yi din ba wai dabara su bane ko zamu sai wannan shiri ne na Allah akwai mutumin da karshen abin da yake da shi kenan kuma shi zai bayar kuma yana neman abin da ke wajen Allah wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigaa wajhi rabbihil a'la ba wani abu yake nema a wajen wani ba haka nan inna ma nuqimukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaan wala shukura kuma wannan akwai misalai da yawa an ka koma rayuwar magabata sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne darajar farko ko an samu wani mutum wanda ya dauki bakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abincin da yake da shi a gidansa iyaka abincin da zai ci ne da shi da matarsa kuma yana da yaya idan suka ci da shi da matar yayan ba za su samu ba idan kuma yayan suka ci su ba za su samu ba kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bakon ya zo ya ce yau waye zai dauki dawainiyar bakon annabin Allah sai mutum ya ce ni ne ya dauke shi kuma ya kai shi gida to da ya shiga gida matar ta ce ka san ba mu da abinci sai wannan kawai idan muka ci ayyan za su rasa idan kuma suka ci mu za mu kwana da yunwa ya ce ba damuwa ya ce babu damuwa ya ce ke dai ki dafa abinci ta ce to ya zan yi da yaran ya ce ko sun yi kukan yunwa ki rarrashe su ki ta rarrashe su har su bacci haka kuma aka yi kuma da aka kawo abinci da shi da bakon tsakanin shi da bakon aka sa fitila a tsakiya tunda ba irin wannan lokacin ba ne a ci balbal ne sai ya hure ta sai ya ɗauki abu kamar yana cin abincin bakon bai san baya ci ba shi kuma bako ya take abinsa har gari ya waye kuma bakon bai san cewa bai ci abinci ba sai da ya ji wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na murmushi ya ce me kai da bakon ka jiya ai Allah ya yi mamakin abin da kuka aikata shine aya ta sauka a kansu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wanda suke fifita wasu su a kansu ko da suna da tsananin bukata kaga yanzu ba wanda ya kai shi bukata abincin nan amma haka ya dauka ya ne ya ba wani haka ya dauka ya ba wani kamar misali bariya a aikin haji wani daga cikin askarawa ga wata mace tana tafiya takalminta ya tsinke ga zafin rana sai ya cire nashi takalmin ya bata kaga soja ya cire takalmi ya ba wani akwai damuwa dan za ki na kai takalmin ka ko ya ba wani ya so jangona ne shi kuma ya duba ya ga halin da matar take ciki wajen da take ba kusa da inda za ta samu takalmi da za ta siya ta saka ba kaga sai shi ba nashin ya bata ta saka da mu sauki ko ta samu sanyi ai shi bukata tunda shi aiki yake to amma shi bai data da shi to haka za ka samu wasu haka Allah madaukakin san ce ke datar da su Allah ya datar da su to kaga anan ne za ka samu darajar mutane tana bambanta mataki dukkan su mu'minai ne amma ka samu mata kamar misali da na bayar ne aji dai za ka samu duka dalibai ne masu kokari amma wani ya fi wani zai zo na daya wani ya zo na biyu amma dukkan su mu'minai ko me yake sa wani ya zo na daya wani ya zo na biyu na daya me yasa yake zuwa na daya saboda ya fi fahimta ya fi kwazo ya fi dagewa kila ko da haka ya fi kowa kokari na biyun kuma kila kokarin shi bai kai na wancan ba kuma amma in mutum ya zo na biyu faduwa ya jarabawa ko ci ai daga na ɗaya har na goma ma duk ba faduwa ba ne sai ake cewa ba a cewa faduwa sai mutum ya kai kuryar ƙarshe tukunna ko to irin wannan ne haka halin mutane yake a cikin mutane za ka samu dukkan su mu'minai ne amma darajar wani ta daraka wani wannan ya dangana da aikinsa da kuma halin da yake ciki ma'ana yanayin ta'amulinsa mu'amalarsa da wani to malai ya ce fa nisbatuhu ilayhi ka nisbati maqamu tawakkuli ila rida wa rida ila alhamdi wa shukr kamar matsayin tawakkali ne da kuma yarda Allah ma'ana tawakkali shine kololuwan daraja amma kuma yana kai ga samun yarda haka na kwatanta yarda da godiya ga Allah madaukakin sarki Mala ya ce, to, wannan duk bayanan da ta yi, idan aka ce wannan maganar masu ilimi kake yi, walau takallamtum bi lisanin hali da alimtu sihata ma zakarnahu fa inna sahibal hali sahiba shuhud wa sahibul ilmi sahibu ghaiba wa shahidu yara ma la yara al-ghaib wa nahnu nushiru ilaykum isharatan haliyatan ilmiya tanazzula min al-hali ila al-ilmi. Mana wannan yake jayayya da ke ce, to idan aka ce duk wannan zancen da kake faɗa ba zance ne na masu ilimi, mana ilimi ne ya gadar da wannan zancen, ko inda a ce ana maganar hali ne na yanayin mutum da sauransu, ila abin da muka faɗa yana nuna cewa mai sani ya fi mai ilimi. Ina so a bambanta tsakanin abin da yake kira sani da ilimi, gane ko? Ma'ana akwai abin da yake tarin ilimi, akwai kuma abin da yake fahimtar ilimi. Ana samun ko? Baka samu misali mutum alaramman zai iya kirga ma baki nawa ne a Qur'ani, zai kirga ma cewa kalma kaza so kaza ta zo a cikin Al-Qur'ani, ko? Wannan ilimi ne. Amma kuma mai sani a cikin Al-Qur'ani shine wanda zai zo ya karanta aya ma fashin baki, to wancan ba zai iya fashin baki ba. Da haka da wancan da wannan wane ne ya bi? Mai fashin baki da fahimta, ko kuma mai tsoron ilimi? Wanne ne ya fi a ciki? To wannan shine bambancin ilimin guda biyu, akwai al-ilmu akwai al-ma'arifa, kun gane ko? Akwai asalin mutum ya san ilimi, akwai kuma ma'ana fahimta ta ilimi din da ina aka dosa a cikin ilimi. Akwai mutum, yanzu akwai masu ilimi da yawa, amma malamai a al'umma kaɗan ne, ko? Akwai masu ilimi da yawan gaske, in ka tara masu ilimi suna nan ba su kirgu ba, amma in kana neman malamai a cikinsu kaɗan ne, za ka iya tara masu ilimi da yawa amma da ƙyar za ka samu malami biyu ko uku a ciki, amma kuma dukansu masu ilimi ne. Shi ya sa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana zamanin farko, in ka kwatanta shi da ƙarshe, za ka samu masu ilimi wanda suke cewa ilimi ne, suna da yawa a wannan al'umma, amma masana sun fi farko, sun fi yawa a farko. Yanzu misali irin hadisan da aka san su da littattafan da aka rubuta na ilimi masu yawan gaske, zamanin sahabbai ba a rubuta su ba, ai Qur'ani ne kawai ya sauka sai hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ko wani sahabin ma kila hadisi ɗaya ne da shi, amma ban ka zo ka ɗauke shi ka haɗa shi da wanda ya zo bayan shi a ilimi, shi wancan ɗin ya damu wannan yashin, duk da yake abin da ya samu kaɗan ne, amma fahimtar shi ta fi ta wannan yawa. Yanzu su suna karanta Al-Qur'ani sun san me ne ya saƙon Al-Qur'ani, mu kuma muna karanta ba mu sani ba. Yanzu za ka tara 'ya'yan musulmi ma'adata Qur'ani, a unguwa ɗaya za ka iya samun mutum 15, amma masanan Qur'ani ba a cikinsu. Nawa ne a cikinsu za su zauna su ce ma ai abu kaza ga abin da Allah ya ce miki, su nawa ne? Kaga ba su da yawa ko? Saboda haka masu ilimi suna da yawa, amma masana malamai ba su da yawa. To abin ne abu da yake nufi kenan da masu ilimi da kuma masana. Akwai wanda yake mai ilimi ne ya tara ilimi mai yawa, amma kuma abin da ya kunsa na ilimin za ka samu kila ba nan ya dosa ba, shi ilimi ya yi nan shi kuma ya yi nan daban, shi ya sunan shi mai ilimi, an gane ko? Kuma suna nan da yawa kamar yadda na faɗa, za ka je ka same su da yawa, musamman irin wannan zamanin da za a ce zamani ne in ka kawo takarda kawai shi kenan kai ne mai ilimi, ko da ka kawo takarda shi kenan ka fi kowa, har malamin ka ma da ya karantar da kai ka fi inda ka kawo takarda, haka ne ko? Zamanin da ake ciki kenan. To su sahabbai yanzu za a ba da maki na ilimi, me za a ba su? Su profesor shi ne ko menene za a ce? Su ba su da wani lakabi da aka samu, ko? Amma yanzu kaga abubuwa sun caccanja, sai ga mutum ya kawo takarda shi kenan, ya takardan nan wasu nan abin da ne matakai aka bi sai a ce to ai wane ya fi kowa kaza, saboda shi da alamarsa ka da zira wannan malaman da muke karanta littattafan su, in ka ce za ka rasa alamar da za ka ba su, saboda su yanzu kaga ya rubuta wannan littafin shekaru nawa kuma har yau ana karanta shi, su masu wannan alamar littafi nawa suka rubuta, kuma ina da ina ya shiga, to abinda zaka duba kenan ta zaka su waɗannan su ne ake kira malamai ko wannan kuma masha Allah masu ne haka akwai malami akwai ne ilimi to ma da yace in ana magana sai su ce magana ilimi magana sani ta fi eh la shakka cewa lallai sani musamman wanda yayi ilimi kuma ya sani yana gaba da mai ilimi kadai kin gane ko kuma akwai misalai da yawa da yake tabbatar da haka mutumin nan da ya samu rashin lafiya zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura su kai farmaki zuwa wani waje shi bai bi su ba sai suka tafi da yawa mutanen sai a cikin su sai ya samu rauni a kai raunin kuma yayi muni sosai da haka sai da ya lullube kansa da zumma har da lokacin sallah yayi sai ya tambayi wasu daga cikin wanda suke taron ce to ni ga lokacin sallah yayi kuma kan nan nawa akwai rauni yanzu ba ni da wani sauki da zan samu na cewa in nazo alwala ba sai na shafa kan nan ba sai na sa mishi ruwa ba shi ai ba ka da wani sauki dole sai ka shafa ma kan nan ruwa babu wannan masu ilimi ko yana shafa ma kan ruwa dama abin da yake tsoro raunin zai zo ya cabe sai kuma jiki ya rikice sai ya mutu da aka zo majan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka gaya masa yace ai sun kashe shi Allah tunda abin da suka yi sun kace shi me yasa tunda ba su sani ba ba su tambaya ba kawo ne suka ci suka bashi fatawa ko wani kana iya zuwa ka samu wani mutum ya doka ma fatawa kana zauna a masallacinsa ko na unguwarsa sai ya doka ma wata fatawa kawai da ka je gaba ka je ka yi aiki da fatawar sai ka zo ka ga fatawar a sheshin miji barna ce ka je ka tauka ba ka sani ba to kaga kai ka samu wanda yake mai ilimi ne to ko ka samu mai ibada zalla wani mutumin kaga yana yawan zama a masallaci sai ka ce ai malami baka san tsoron ibada ba ce kawai da kwaɗayin aiki in ka zo ka kwankwasa shi sai ka ji ba komai yasa ba a son mutum ya roƙi da irin waɗannan abubuwa ne ana so a san ilimi mana a yi ilimi ɗin kuma a san ilimi a fahimta to in an haɗa guda biyun sai kaga tafiya ta yi kyau amma kar mutum ya ɗau ɗaya a jiya ɗaya kuma da ya ce to in dai haka kuke faɗa alhalu wa naqulu alhalu ta'athara an-nurin min anwari al-ahadiyyati wal-fardaniyya yaftur al-abda an nafsihi wa bi yaday zuhuri mashhudi duk wannan ba kai ka wanda ake da bayanin da yake magana ce guda ɗaya ta cewa idan mutum yana aikin biyayya ga Allah kuma ya danganta cewa shi yayi aikin wai haka laifi a wajen su waɗannan masana rawa da yace wannan ba laifi bane dan yanzu na yi aiki na ce ma Allah madaukakin sarki ya Allah wannan azumi da nayi domin ka ya Allah ka bin kaza yin wannan su wajen su laifi ne bai kamata ka ce aikin da kai ba sai dai ka danganta shi ga Allah ya Allah wannan aiki da ka sa nayi wana bambancin kenan da aikin da Allah ya sa kai da aikin da kai kai to su suna ganin gara ka ce aikin da Allah ya sa kai ba ce aikin da Allah ya sa mutum ya yi kenan shi kuma wani yana ganin in an yi haka kamar akwai aƙidar cewa Allah ya kirta ta ba ya aiki kenan inda ba Allah bai kirta ta ba sai kana da zafin da za ka yi duka akan wannan gabar ne ake ta wannan kai kawo to malai yake cewa bambancin a nan shi ne wasu suna ganin cewa ma'ana wanda ya yi aiki din wanda suke ganin cewa ba za a danganta ma mutum aiki ba sai Allah su suna ganin cewa gaba ɗaya bawan ya narke ne sai komai kawai yana rataye ne da Allah banda bawa don haka bawa bai da wani zaɓi sai Allah to amma ba haka ba ne ko ayoyi na ƙur'ani wasu ba sa nuna haka ko Allah ya ce wa hadainahu an-najdain hakanan alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa shafatain wa hadainahu an-najdain me yasa Allah ya ba mutum ido guda biyu ku ne masu idanuwa me yasa Allah ya sa mutum idanuwa guda biyu bai bar shi ba ido ba meye hikima daya ga haske da duhu da me zai bambanta abubuwa da gani ko da hankali amma ganin kuma akwai amfanin sa shi ma'ana ba za suna cewa yayi gani ga wani yayi shiwa da sauran Allah ai ka ga wani abu ya faru mara kyau kai ne ka zo ka ga mutum daya zo tsallaka titi yana tsallaka shi aka bindige shi kana gidi sai na biyun ya zo yana tsallaka shi ma aka bindige shi zaka tsallaka kina ashe kana da zaki ko a mutum yana da zaki da haka ka zo ka ga mutum daya ya tsallaka an bindige shi na biyun an bindige kai ba za ka je na hukun ba ashe mutum yana da zaki to haka abin da ya kamata mu fahimta kenan da haka idan kai sai ka ki tsallakawa sai ka kauce ka bi ta wani waje sai aka abe ka ta wani waje wannan abin da Allah ya rubuta zai same ka kenan amma ba Allah ya tilasta ma wannan abin ba domin ka bi sanadin kauce ma wannan abin to amma Allah ya rubuta abin da ya same ka ta wata hanya ka kauce din ka wata hanya zai abin ya same ka to wannan abu ne da Allah ya rubuta zai same ka saboda haka wannan bin sanadi baya hana cewa kuma a ce dole abin da Allah ya rubuta ma mutum haka ne Allah kenan ya tursa sa ba wa yana da zafi dan yanzu misali in ka aje abinci a gaban ka kana kallon shi ba yanda zaka yi ka koshin baka ci abincin nan ba ka zauna ka aje abincin kai ka kallon sa in zaka yi shekara kana kallon abincin ba zaka koshi ba to zaka koshi kancin abincin har ya kare abincin ya yi mummuna ya yi wari ba zai kosar da kai ba ya abincin zai kosar da kai idan ka sa hannunka ka ɗiba ka ci ashe bawa yana da zafi ke ashe kenan bawa yana aiki haka duk wannan kai ka wanda ake ana so a tabbatar ne cewa shin bawa yana yin aiki ko kuma baya yin aiki to kaga waɗanda ba su fahimta din nan ba sai su ce duk abin da kai Allah ne wannan abin shi ne ya ɓatar da nasara an gane ko shi ya ɓatar da nasara da Allah madaukakin sarki ya sanya mu'jiza a hannun Annabi Isa sai suka ce ai duk abin da Annabi Isa ya irin aikin da Allah yake ne dan haka Allah ne yayi saboda haka Allah ya shiga cikin Annabi Isa ya aiki haka Annabi Isa ya zama wani bangare na Allah ko amma wannan aikin da Annabi Isa yake yi shi yake yi ko Allah ne yake yi shi yake bin sababin abin amma Allah ne yake tabbatar da abin ko to Annabi Isa yana zaune a gida ne kawai yake cewa wani a kabari ku gaya min sunan shi ya tashi ko sai ya je kabari ashe ya bi kabari ko kuma in ya je zai ce wannan nan me rayuwarsa ma'ana wani rashin lafiya ya mu to zai ce ka tashi cikin sunan Allah haka zai ce fito a kabarin kawai amma sai ya ce ka tashi cikin sunan wa sunan Allah ashe cikin sunan Allah ne yake tada shi sunan Allah kuma da umarni na Allah inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun idan kuma aka bi tafarkin su in dai haka suke nufi ashe kenan ba Annabi Isa kawai za a ce shine Allah ba ashe da yawa ma kuma alloli ne tunda ba shi kadai irin wannan aikin ba ko shi kadai yayi irin wannan ba shi kadai irin wannan aikin ba akwai da yawa wanda suka yi irin wannan abu a dujar ba karshen zamani zai kashe dujar ma ya zama Allah a wajen tunda dujar zai zo kabari ya ce wane tashi mutum zai tashi kuma zai zo da mutum ya ce to ga iyayenka ne a kabarin nan in za ka yi imani da ni zan tashe su zai tashe su ya ce ku suwaye za su ce wane da wane ga ɗanmu nan kuma shi ba ma cewa zai cikin sunan Allah ba sai yasa yake da'awar cewa shi Allah ne to kaga wannan abin shi ya kai ga Yahudu da Nasara cikin bata to kuma ire-iren wannan hanyar ita ce kamar har yanzu da ba za mu daina nanatawa ba ita ce wasu a wannan zamanin suke bibiya za ka sai su ga duk aikin da za su yi tamkar Allah ne ya yi saboda su ba su da wani zaɓi sai zaɓin Allah in gane ko don haka sai ya ce to ai shi ma Allah ne shi yasa in ya karanta Alƙur'ani sai ce ai Allah ne ya yi magana da Alƙur'ani don haka zancen Allah ne saboda haka Allah ne ya yi magana ta bakinsa shi a wajen shi zance ne yake karanta Alƙur'ani ba nashi ba ne zancen Allah ne ya Alƙur'ani zancen Allah ne amma ga wa ake danganta shi ana danganta shi ne ga wanda ya yi ko kuma ga wanda ya saukar da shi tun farko in mutum ya yi abu ma'ana yanzu na zo na karanta Alƙur'ani ma'ana ni ne na yi karatun ko kuma a za a danganta shi ga wanda ya saukar da shi tun farko ne Allah ni na yi mana tunda ni yanzu ni na karanta ne ba ka zancen ni na yi amma kuma na Allah ne Allah ne ya zance da shi tun farko amma ni yanzu da na karanta zancen Allah ne da haka ni na karanta ko ba za a zo a ce ai kai ne kai magana da abun ba wanda ya zo ya faɗi wannan gaga ya shiga cikin bata to ire-iren waɗannan abubuwan su suke kai mutane zuwa ga karkata don haka dan mutum ya yi aiki ba laifi ba ne in ya danganta ma kansa amma kuma aikin da ya yi ɗin akwai sabadi da Allah ya saka idan Allah bai tabbatar da wannan abun ba ba yanda za ka yi ka kai ga samun wannan abu in kuma Allah ya tabbatar ko ba ka kai ga samun wannan abu ya zame ka kamar mutumin da zai mutu ne a wata sanadiya kuma yana faruwa a cikin al'umma da yawa shi ne misali mutumin nan a hatsarin mota zai mutu in duk gidan sun taru sun ce wa na tafiyan nan kar ka yi tafiya ya yi ta in dai mutuwa tana ko ba yana faruwa ba za a yi wace wallahi abokansa suka ce wa na kar ka yi tafiya ya ce jiya muka rabu da shi ya ce ya je mai tafiyar ban ji shi ba sai na ji kawai ya ce ashe mutuwa ce take kira su ba yana faruwa ba to ashe wannan abu ne da Allah ya rubuta lallai zai same shi kuma ko bai yi wannan tafiyar ba mutuwa za ta same shi ko bai yi ba mutuwa za ta same shi saboda wannan abu ne da Allah ya rubuta da haka yana da kyau a dinga bambance irin waɗannan gaboba amma sai mutum ya bi su a hankali zai iya bambancewa kaga wanda ba su ba a hankali ba shine suke irin wannan katobara mutum ya yi ta furta maganganu na saban Allah da kafirci kana kuma ne ya ce ولا ريب أن في هذا الحال قد يعتقد أن الشاهد هو المشهود حتى قال أبو يزيد في مثل هذا الحال هل وانا متن يزوينا شوى سبحاني سبحاني ما معنى سبحاني معنى قلت يا تبتع قريش شي كذا ويبا ليش سبحان الله فول هنا قلن يشي سبحان الله كمان ياي وانا ايتي لئي دنجنتا معنى قكنسا kaya yace shi ya tsarkake kansa domin ya ganin kaman aikin ba shi bane asalin yayi aikin Allah ne yayi aiki a yanzu wanda zai zo ya ce subhani mana tsarki ya tabbata a gare ni ni ya tsarkaka to haka wannan ai babban kafirci zai shi ne Allah ne yake cewa subhanallah subhana rabbika rabbil izza fa subhanallahi amma yasifu amma ba za a ce subhana fulan ba ba a fada وما في الجبة إلا الله يا شيخ دقة من ذلك يشغيري قيش الله إنه وأن نما كان جنن سوني تكي تكيز تتبان دوان أن نزكي حرام تاو نغاني فو تيز شيء سوى اللولين وما كما عند نكي تفت آيا يويكا وأن نزامن مصمم جنن دكم سوني قرروا أن دوان نفعلت دكما لا ديا كون سرا فو وأن نوجع جنب داوكو to su ne wannan farnar tafiya wai ta ɗan yau da ya wuce yana cewa shi Allah bai ganin girman Allah kuma ne ya kai shi ga haka bai san Allah ba domin duk wanda ya san Allah ba zai furta wannan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi kowa sanin Allah ya yi ta'amuli da Allah sai a duba a ga yaya tafarkin sa yake cikin mu'amala da Allah da su da annabi Allah ya bi sanin Allah na fi su sanin Allah wanda yake karɓar zancen Allah wahayin Allah ya ji zancen Allah kai tsaye babu shamai babu wanda ya kai shi sanin Allah babu wanda ya kai shi sanin Allah yana ganin abin da mutane ba sa ji yana jin abin da mutane ba sa ji yana ganin mutane a cikin kabarin su yana ganin waɗanda ba a ganin su dan ya ganin mala'ika Jibril kai tsaye ba tare da wani shamaki ba zai gan shi yi magana da shi ko to sai a ce wannan kuma wani ya zo ya fi shi sanin Allah ba da zai fi shi sanin Allah yace wala shakka mallam yace babu makawa anna hadha al-i'tiqad wanda ya kudurce irin wannan su wannan babban ƙarya ne da ƙage wa anna sababahu nurun min anwaril ahadiyya wasu suna ganin dalilin wannan wani haske ne daga cikin hasken kadaitaka da Allah wannan shi suke kira ma'ana wahidatul wujud yana nan da yawa a wajen sufaye ana kiran shi wahidatul wujud gane ko da wani zai ce ma wai in ka gan shi ka ga annabi saboda shi yana ganin yanzu da cin shi da shan shi duk na annabi ne saboda haka shi ne annabi ka ga gan shi ka ga annabi suna faɗa da yawa yana nan kuma yana nan a rubuce da wake-wake wanda suka kunshi kafirci. Malam yace wa sahibuhu ma'dhur, ce me wannan ka duba adalci irin na wasu malaman. Wai yanzu idan ire-iren mu ne mu ce faɗi wannan, ai ba wani uzurin da zaka ba shi. Shi malam yace wai wannan yana da uzuri. Fitilar mu ta yi nisa, wani ne ya zo ya ɗauki wata ta masallaci ya tafi da ita, haka sai an ɓoye ta a waje yake da nisa. Zamani ya lalace. Ma dama masturan an nafsihi bi waridihi fa idha radda ila sam'ihi wa aqlihi wa hissihi hala dhalika alhalu halu wa zala. Shi ba da yace uzurin wannan shine bai da hankali, ya fita a cikin hankalinsa da hayyacinsa. Domin duk sanda hankalin shi ya dawo da hayyacinsa ya dawo da motsinsa, zai janye daga wannan maganar da ya faɗa. To kuma maganar shi gaskiya ne. Yanzu duk masu faɗan wannan maganganun in aka kama su aka tilke su, me suke cewa? Sun janye ko ba sa cewa sun janye? Suna ci gaba kan magana. Ba wanda za ka kama shi ka kawo shi wannan maganar, ce abinda ka faɗa na waƙar kaza cewa Allah an aibe shi da waye, ya ce ya yadda haka ne, sai ka ji an fara ba da uzur, a wane ne ya sa na faɗa? Shi ma wani an nemo shi ya ce wallahi ni ma ba ruwana, ban san zai faɗa ba. To ashe abin ba gaskiya ba ne? In dai da gaskiya ne, bayan da mutum zai faɗa abu na imani kuma ya zo ya dinga janyewa kansa, ko to ga ɓarna ne. Ya ce wa alima sahibuhu annahu kana zulan, kenan duk wannan abin da ake cewa na haƙiƙa ne duk ƙarya ne, ba wani abu haƙiƙa. Haƙiƙa ce kawai ta kafirce ma Allah, amma babu wani abu na wani haƙiƙa, shi ne kawai kafirce ma Allah. Domin duk waɗanda suke furta wannan abubuwan za ka samu cewa da'awar da suke ta haƙiƙa ce. Haisu zanna anna shahida huwa al-mashhud, don haka duk abin da ya gani sai ya ce shine Allah. Wannan abin fa ya samo asali da jimawa fa, musamman a garin nan. Ya kai zai kai kamar shekara 20 da wani abu, da wasu samari suka fara abin nan irin furta waɗannan munanan kalmomi. Mutum sai ya ce, sai a ɗaura shi a kan wani tsari na wata tafiya, za a ɗiban masa wasu kwanaki da wasu lokuta, in ya je ɗan leƙe-leƙensa da karance-karancensa da wasu rududdukansa, sai shi wanda ya bashi wannan tarbiyya ɗin zai zo ya ce, me ka gani? Sai ce ban ga komai, sai ce a har yanzu da sauranka. Sannan sai ya rabu da imaninsa, sai ya koma an sake ɗiban mishi kwana bakwai. Kwana bakwai ɗin nan fa bai fitowa sallar jam'i, ba ya jima'a. Da haka sai ya kai matakin da zai fito an tambaye shi, ya ce to ai na gane cewa maniyan nan gaban ka haɗaɗɗiya ce a ɗinke take, da kowa-kowa ne. Ba haka ake ba? Don haka kowa-kowa ne, don haka komai ya riga ya zama an ɗinke, an zama guda ɗaya kawai, shi ne wahida ɗin. In gane ko? Sai su ce ai wannan shi ne ma'anar al-ahad. Ka duba wani tawili. Ka aka ce ƙul huwallahu ahad, mushrikai ne ba suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ka ba mu labarin Allah da kake cewa, yace ka gaya musu Allah ya ce ƙul huwallahu ahad, shine Allah shi kadai abun bauta, ba wani abun bauta. To su sai suka ce al ahad shine dayantakan komai da komai, da haka duk wani abu shine Allah. Da haka in ka ci gaba da tambayan wannan, zai ce kai ma da kake tambayansa ya gane cewa kai Allah. Wannan da yawa yana nan ana faɗa, kuma yana faruwa ko? To irin waɗannan kaga wasu abubuwa ne waɗanda su nuna nan a ciki. Wannan ba wai gaskiyar imani ba ne, wannan ƙaryar imani ne. Domin inda a ce wannan abin gaskiya ne kamar yadda suke faɗa, wa zai fara karantar da shi? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai karantar da wannan ba. Bal faɗan da ya yi da mushrikai har ya koma zuwa ga Allah wajen tabbatar da tauhidi, ce ba abin da za a bauta ma sai Allah. Su ba a wajensu in kai zurfi irin waɗannan, akwai inda za a kai wata gaba da kai ma in an faɗi abin, kai da kanka za ka tsaya ka gane cewa abin nan ɓarna ce. Shi ne wai su masu bauta ma gumaka ɗin nan, a lokacin da suke yanka ma gumaka, da suke sujjada ma gumaka, ma'ana ɗayantaka ne ɗayantaka na Allah, suke ganin sun cuɗe da Allah, don haka haƙiƙa ne Allah suke ma yanka, ba wannan ba. Don haka a wajensu ma da Fir'auna ya ce ana rabbukumul a'la bi laifi ba,
saboda a lokacin Fir'aun ya riga ya kai wani matsayi ne na hakika, dan kanta shi ne shugaban yan hakika. Fir'aun shi ne shugaban yan hakika, dan shi ya ce ana rabbukumul a'la, ko shi ya ce shi ne Allah. Da haka shugaban yan hakika gaba ɗaya shi ne Fir'aun, domin Fir'aun shi ya fara zuwa da wannan kafircin. Duk kafiran baya ba su ce haka ba. Shi wancan kafirin na zamanin Annabi Ibrahim bai ce shi Allah ba ne, shi ya ce yana irin abin da Allah yake yi. Ya ce ana ƙuƙuyi wa ƙuni, in Allah yana kashewa ya raya, ya ce shi ma yana kashewa ya raya. Gadai shi bai ce shi Allah ba ne, ko ya ce shi ma yana kashewa ya raya. Amma Fir'auna da ya zo, sai ya zo da cewa shi fa Allah ne. Da haka to a wajensu Fir'auna abin da ya faɗa lokacin ya riga ya shiga ƙarshen hakika ne kai ga wannan, ya ce to shi ma ya zama Allah. Da haka shi ne shugaban yan hakika. Duk wanda ya ce ma waye shugaban yan hakika ka ce Fir'auna, me dalilinka? Ya ce ana rabbukumul a'la. Kuma Allah bai kyale shi ba, Allah ya ce fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Inda a ce abin da ya faɗa daidai ne, Allah zai azabtar da shi? Allah ba zai azabtar da shi ba. Saboda haka wannan abubuwa ne na ɓarna. To malam kaman yana mayar musu da martani ne. Da haka duk wani abu karka je ka tsaya ba kanka wahala, ka ce sai ka samu wata aya ta Qur'ani da za ka ce ɗan hakikan nan, ka gaya masa a'a, ta inda ya shiga kai ma ka shiga ta na wajen, ka ɓata masa abin da ya zo da shi. Ya ce fa in ankartum dalika, idan har kuka kore wannan kuka ce ba ku yarda da haka ba, ya ce to fala kalama ma'akum, ba wani zancen da za a yi da ku. Wani ini ita rafto, in kuma kun yarda to ku zo ku janye daga wannan da'awa ɗin, to abin da ake nema kenan, ku kaɗaita Allah. A yanzu wannan ai ka ce ma gara mu jirkan da'ai, tunda su sun ce sun sa wasu ne da suka zama musu tsani suke neman kusanci da Allah, ko ma'ana sun sa ma Allah kaman kishiyoyi, ko kishiyoyi ko mataimaka. Shi wannan ba mataimakan ma ba kishiyoyin, ya ce shi kanshi ma shi ɗin ne, shi ne Allah. Wasu abubuwan da ake faɗa mutum ba zai iya ce su ba, sai mutum ya daji. Wani ya ce wallahi zuwa jama'a su ba wanda ya sai musu tambayar kabari, ba ku gan shi ba kuma, ce ba wanda ya sai musu tambayar kabari. Su suna wannan tafiyar a ce a musu tambayar kabari, to a ce a ce wanda ya turo mai tambayar kabarin bai isa ba. To ka gaya min wannan wani tafarki ne wannan? Yana na cikin waya a cikin waya. To kuma wannan yana cewa wai shi bauta Allah yake, wani Allah yake bauta ma? Kaga ba Allah da muke bauta ma ba shi yake bauta ma? Domin in Allah da muke bauta ma yake bauta ma, ba zai faɗi wannan ba. Ai shi ne Allah yake subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, abinda suke siffanta Allah da shi, Allah ya tsarkaka. Allah ya tsarkaka daga abinda suke siffanta shi da shi. To su suna cewa duk mai gaskiyan gaskiya, in dai har mai gaskiya ne na gaske, to lallai gaskiyarsa shi ne kar ya danganta aikin shi gare shi, ya danganta shi ga Allah. Wannan kuma ita ce mafi girman ƙarya, in gane ko? Ita ce ƙaryar da ta wuce kowace ƙarya, in gane ko? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya ce ma sahabbansa, ya ce sallu, ku yi sallah kama ra'aytumuni. Da waye danganta aikin? Da kanshi, ko ya ce kamar yadda kuka ga ina sallah ku yi sallah. Inda a ce hakan laifi ne, ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ba. Da ya aikin haji, ya ce li ta'khudhu anni manasikakum, yadda kuka ga ina aikin haji ku yi. Ashe wannan shi ne asalin tafarki na daidai ɗin, an gane ko? To haka yana da kyau ƴan uwa su fahimci irin wannan gabar. Haka koda ka ci karo da irin waɗannan, kada ka ɗaga hankalinka. Farko ka roƙi Allah maɗaukakin sarki ya yi masa wannan batan da damuwar, Allah kuma ya tabbatar da kai akan imani. Idan kuma Allah maɗaukakin sarki zai yi sanadiyyar shiriyarsa ta hanyarka, to ka gode ma Allah akan haka. Domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min umrin na'am. Wallahi mu ba mu kimi ta tattauna da su ba, Allah ya jawo su ya kubutar da su daga wannan hali na ɓata, su dawo kan shiriya, su koma su bauta ma Allah bauta ta gaskiya. Amma mutum ya koma yana kafirci, kuma ya je tsaya a gaban Allah a lalace wannan babban asara ce, ba asarar da ta wuce mutum ya fita a duniya ba yi da imani da Allah, wannan ita ce babban asara. Idan da mutum zai bar duniyan nan ba yi da taro, bai da fifi, bai da likafanin da za a rufe shi sai an ci bashi, ya fita da imaninsa, wallahi ya fi wanda zai fita duniyan nan da komai da komai ba imani. Wannan ita ce babban abin da ake nema, mutum ya samu kyakkyawan ƙarshe, ya fita cikin duniya yana tare da imaninsa. Shine ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. In mutum akwai hanyar da zai iya mutuwa yana musulmi, to ya daure akan wannan hanyar, komai wahalarta, komai karancin mabiyanta, domin dama ita hanyar gaskiya ba ta da mabiya masu yawa. Yawanci zaka ga masu bata su suke da yawa, masu gaskiya zaka samu kaɗan ne. Yanzu mutane nawa ne masu gaskiya cikin al'umma? Kaɗan ne. Sai ai wani duk abin da ya gaya gaskiya ba, kasuwa ka ce a ce ai karkace wajen wani da wani da wani, wanda za a gaya ma marasa gaskiya a kasuwa sun fi masu gaskiya ba, sai ai akwai wani in ka same shi ka samu gaskiya, har duk sauran kasuwan sai a hankali. Ko saboda haka zaka samu yanda al'amuran suke, da haka kar mutum ya ɗauka wani abin da ake cewa wai shine hakika, shine gaskiya, to ba shi bane gaskiya. Gaskiyar shine mutum ya riko da littafin Allah, ya riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, to sai ya samu ku fita da tsira. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsare mana imanin mu, ya tabbatar da digadigan mu akan musulunci, su kuma waɗancan da suke cikin fata Allah maɗaukakin sarki ya shirya da su. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.